Hassana Maryam Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro assalamu alaikum da fatan amin lafiya. Har yanzu ma dai Hawwa Sharif ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Litinin, wato yau Talata 27 ga watan Yuni. A babin rahotannin za a ji tattaunawar da abokin aikinmu Haruna Shehu Mararraba Jos ya yi da Hawwa Umar da yanzu haka take can ƙasa mai tsarki dangane da halin da alhaji suka kasance a yau ranar Arfa. Kamar ko na daren Litinin yau ma muna tafi da lawato rahoto na musamman tare da Mustapha Nasiru Batsari. To amma duk kafin nan sai a gyara zama a saurari cikakkun labarin duniyan tare da Ibrahim Garba.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auni lafiya ga labaran. Amurka za ta yi shela a wannan makon kan irin matakan da za ta dauka don ladabtar da kungiyar sojojin hayar nan ta Rasha mai suna Wagner, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau Talata. To amma saboda aika-aikar kungiyar a Afirka ne Amurka za ta dau matakan ba don tawayen da ta yi ma Rasha wanda bai yi nasara ba. Mai magana da yawun ma'aikatar Matt Miller bai yi bayani dalla-dalla a jawabin da ya saba yi kulle yomin ga manema labarai kan irin matakan da Amurka ke shirin daukawa din ba. An yi nasarar kauce ma wata arangama da ta kusa faruwa tsakanin Rasha da Wagner ranar Asabar, bayan da kungiyar sojin hayar mai dauke da manyan makamai ta janye daga birnin Rostov da ke kudancin Rasha a ƙarƙashin wata yarjejeniya wadda ta tanaji kawo ƙarshen dannawar da sojojin hayar ke yi zuwa Moscow, babban birnin ƙasar. Hukumar tsaron tarayyar Rasha SSB ta sanar yau Talata cewa ta kawo ƙarshen binciken boren da Yevgeny Prigozhin ya jagoranci sojojin haya na ƙungiyarsa ta Wagner wajen yi. A wani bayani da kamfanin dillancin labaran Rasha ya yada, hukumar ta FSB ta ce waɗanda ke da hannu a boren sun daina duk wata aika-aika mai nasaba da wannan laifin. Dama ɗaya daga cikin sharuɗan kawo ƙarshen tawayen wanda aka cimma ranar Asabar shine ba za a tuhumi mayakan ba. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗi yau Talata cewa ƙungiyar sojin hayar ta Wagner na kan shirin miƙa dukkan makaman yakin da ke wajenta. Zuwa yau Talata ba a tabbatar da inda Prigozhin yake ba, to amma kafar yada labarai ta da ke bibiyar jadawalin koko a lawalin jiragen sama ta nuna wani jirgi samfarin jet mai nasaba da Prigozhin ya sauka a Belarus a yau dinnan Talata. Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu LGBTQ tun bayan da suka kama gwamman mutane ranar Lahadi a wuraren da suka yi gangami a lardunan Istanbul da Izmir. Gwamnan Istanbul ya ce 'yan sanda sun damƙe mutane 113 da suka hallara a zagaye na 31 na tattakin 'yan LGBTQ ɗin a ranar Lahadi 25 ga wata. Makomar ƙasarmu ta dogara ne kan kare fasalin iyali da ɗabi'unmu da kuma al'adunmu, abinda Davud Gul, gwamnan Istanbul, ya faɗa kenan ta kafar Twitter jiya Litini, yayin da yake bayyana yawan mutanen da aka kama. Gul ya ƙara da cewa ba fa za mu lamunta da duk wani sha'ani wanda zai yi lahani ga yanayin iyali ba. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce farar hulan Afghanistan sama da 1,000 aka kashe a tashe-tashen bama-bamai da sauran hare-hare tun bayan da ƙungiyar Taliban mai tsauraran ra'ayi ta fara mulkin ƙasar daga shekara ta 2021. Wani rahoton da tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya a Afghanistan UNAMA ya fitar yau Talata na nuna cewa farar hula wajen 1,095 aka kashe tsakanin watan Agustan shekara ta 2021 da watan Mayun wannan shekarar, baya ga wasu kuma 2,679 da aka ji wa raunuka. Rahoton ya ce akasarin waɗanda suka mutu ɗin bama-bamai haɗin gida ne suka yi ajalinsu a wuraren tarukan jama'a kamar su masallatai haka, makarantu da kasuwanni. Tawagar ta UNAMA ta ce akasarin harin wato hare-haren bama-bamai haɗin gidan mayakan sunni ne masu alaƙa da wata ƙungiyar ta'addanci ta ƙasa da ƙasa suka kai. Wata mai suna Olivia Cho ta zama 'yar asalin Chad ta farko da ta zama magajiyar garin birnin Toronto na ƙasar Canada a jiya Alhamis. Ƙuri'un da aka kada sun nuna cewa Cho ta ci kashi 37 cikin 100 na ƙuri'un, a yayin da tsohuwar mataimakiyar magajin gari Ana Boliolo ta samu kashi 32. Ita ce mace ta biyu da aka taɓa zaɓa ta shugabanci wannan birni, wanda shi ne mafi girma a ƙasar ta Canada. Za ta gaji John Tory, wanda aka sake zaɓa a karo na uku a watan Oktoban bara, amma ya yi murabus bayan watanni huɗu bayan da ya amsa cewa ya yi lalata da wata ma'aikaciyar ofis ɗinsa. Idan ka taɓa shakkar makoma mai kyau da kuma irin abubuwan da za mu iya yi tare don wato amfanar juna, daren yau ne amsarka, abinda Cho ta gaya ma magoya bayanta kenan yayin jawabin bayan nasarar.
Ibrahim Garba aka saurara da labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Kamar yadda aka sani, ranar yau Talata ta kasance ranar Arfa a aikin hajjin bana da ke ci gaba da gudana a ƙasar Saudiya. Dangane da mahimmancin ranar ta Arfa ne, a ɗazun nan Haruna Sheikh Mararraba Jos ya tattauna da Hawwa Umar domin jin halin da alhaji suka kasance a filin Arfa. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
To masha Allahu Malam Haruna, a halin yanzu za a iya cewa abubuwa suna tafiya lami lafiya tun daga lokacin da aka ɗebo alhazai daga muna'in da suka kwana aka kawo su filin Arfa, alhamdulillah. To abu kuma da za a iya cewa za a jinjina wa hukumomin Saudiya shine a filin Arfa nan an yi tanti wanda alhazai ko kuma maniyata suke ciki, wanda a ciki ne ma suka gudanar da tsayuwar Arfa su ko kuma suka yi tsayuwar Arfa su, saboda a halin da ake ciki yanzu a garin Makka za a iya cewa ana fuskantar kolin zafin rana. To domin a kare maniyata daga samun wasu matsaloli da suka danganci na zafi, kamar abin da ake kira karancin ruwa a jiki, dehydration a turance, da kuma heat exhaustion da sauransu, wannan shine yasa aka gudanar da tsayuwar Arfa a cikin tanti. To bisa ga dukkan alamu yanzu dai da na fito gashi nan motocin agajin gaggawa da ake kira da ambulance suna ta yawo in buƙatar hakan ta taso. To a halin da ake ciki yanzu dai za a iya cewa abubuwa suna tafiya kamar yadda ya kamata, ba wani matsala.
To Hawwa, shin ya zaki bayyana fitowar jama'a a yau? Akwai rahotanni da ke nuna cewa a bana za a samu yawan jama'a da yafi na kowane lokaci a baya. Shin ya kika ga yawan jama'a?
To masha Allahu, a gaskiya za a iya cewa an fito sosai don tanti ba a iya irga shi, kuma za a iya cewa kowane tanti yana ɗaukar kimanin ko akalla mutum 200 zuwa 250, kuma kowane tanti in aka leƙa za a ganshi a cike makil, musamman ma da ake gabatar da aka yi taron gabatar da addu'a ga ƙasa da ga Najeriya, wato tawagar malamai Najeriya waɗanda suka zo a wannan shekarar sun yi taron gabatar da addu'a ga ƙasarmu Najeriya. To da yake jawabi a wannan taron shi shugaban hukumar alhazai ta ƙasa Sheikh Bidikrullah Kulli Hassan ya yi bayanin cewa kimanin alhazai ko kuma maniyata 'yan Najeriya 95,000 ne suka zo aikin hajjin bana na shekarar 2023, kuma a halin da ake ciki yayin maganan cewa Najeriya ita tafi kowa yawan alhazai da suka tsaya a ranar Arfa a yau kenan. To za a iya cewa an fito gaskiya, alhazai kuma 'yan Najeriya sun fito don, kamar yadda na yi bayani a baya, har waɗanda suka samu larura na rashin lafiya, hukumar Saudiya ta ɗauko su a motar da ake ɗaukar mara lafiya, an kawo su kuma sun yi tsayuwar Arfa. To za a iya cewa gaskiya an fito.
To Hawwa, kin yi maganar tanti-tanti da aka tanada musamman ma a wajen hawan Arfa saboda zafin rana. Akwai rahotanni da ke nuna cewa hukumomin Saudiya za su sauya wa alhazan Najeriya kimanin 10,000 tanti-tanti. Shin kina da masaniya akan wannan lamari, domin naji an ce tantin ma ya yi karanci ma alhazan Najeriya?
Malam Haruna, karancin tanti da aka samu tun jiya ne da alhazan Najeriya suka isa muna, inda aka wannan shekarar, a shekarun baya ana akwai ƙayyade shekaru, wato ana duba a ga in alhaji ya tsufa da yawa ko kuma ana ƙayyade shekarun da suka zo aikin haji. Amma a wannan shekarar an bari ne kowa da kowa ya taho, sakamakon haka ne wato maniyata ko kuma alhazai daga Najeriya suka yi yawa, wanda amina aka samu karancin tanti, kuma shi shugaban hukumar alhazai da sauran masu ta Najeriya da sauran masu ruwa da tsaki suka ɗauki mataki na gaggawa, wanda a jiyan aka samu aka ƙara wa maniyatan Najeriya tanti, wanda aka za a iya cewa kimanin alhazan Najeriya 10,000 ne, kuma aka sama musu muhalli ko kuma tanti amina. Amma a nan filin Arfa ba a samu wannan matsalar ba.
To Madalla, Haruna Shehu kenan a tattaunawar sa da Hawwa Umar. To kaga dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a duk lokacin da ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga rahoton mu na musamman.
'Yan Najeriya na ci gaba da yin sharhi tare da fatan samun sauƙin matsalolin rashin tsaro da suka addabi sassa daban-daban na ƙasar a sakamakon samun sabbin shugabannin tsaro a Najeriya. Sabbin shugabannin tsaron dai sun zo ne a daidai lokacin da 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa ke ƙara kai sabbin hare-hare a yankunan jihohin Arewa maso yamma da kuma Arewa maso tsakiyar Najeriya. Rahotanni dai sun tabbatar da cewa har yanzu akwai mayakan ISWAP da Boko Haram da suka yi sansani a dajin Shororo da ke jihar Niger, kusa da madatsar ruwan Shororo mai samar da hasken lantarki a Najeriya. Malam Usman Erana, wanda ba ainihin sunansa kenan ba, wani ɗan asalin yankin Shororon, ya ce suna ciki da kyakkyawar fata ga sabbin shugabannin tsaron a Najeriya.
Musamman shi Christopher Musa, wanda yake ɗan asalin jihar Kaduna ne, wanda kuma yankin da yake tun daga can shi ne gangaro har zuwa nan, duka irin matsalar mu ɗaya ne. Muna da kyakkyawan fatan ya san abin da ke ciki da ya shafi matsalar tsaro, tunda mutumin wuraren kafancen ne, wuraren zangon katafu. So abin da ya shafa zuwa can har zuwa nan, duka yanki ɗaya ne, matsalolin mu iri ɗaya ne. Muna da kyakkyawan fatan ya san matsalolin ke damun mu, kuma zai yi amfani da sanayyen da yake da shi da kuma kwarewan shi a wurin aikin tsaro don nemo hanyar mafita don samun sauki ko kuma kawo ƙarshen waɗannan matsaloli. Sannan da shi kan shugaban hukumar rundunar sojojin sama, wanda ɗan jihar Kano ne, kuma jihar Kano na da iyaka da jihohin Katsina da Kaduna, wanda duka matsalolin nan ɗaya ne. Gaskiya muna godiya ga Allah da ya ba shugaban ƙasa basira na zakulo waɗannan mutane, wanda sun san abin da yake faruwa a yankin Arewa, musamman Arewa ta yamma zuwa arewa ta tsakiya na matsalolin tsaro.
Na'am, to a yankinku na Shiroro din nan tuntuna an yi bayanin cewa akwai ƴan ISWAP da kuma ƴan Boko Haram da sauransu. Ya zuwa yanzu wani hali kuke ciki?
Ba wani abu da ya canza a inda bayanan da muke samu na mutanen da suke wayannan yankuna. Wayannan mutane suna nan da komi nasu, hasali ma muna suna ƙara yawa ne. So ba mu san aniyansu ba, amma lalle suna nan kuma suna ƙara yawa ne. Kamar yadda muke samun bayani daga mutanen da ke zaune a dazuzzukan suna ganin su wuce adadi. So da haka muna da fatan Allah ya taimaki wayannan jami'ai don su maganin al'amura. Amma wani magana cewa ko sun fita ko sun canza ko ku a yawa ma suke ƙara, akwai ƴan Boko Haram, akwai ƴan ISWAP, akwai ma wanda ake korowa daga Zamfara da wuraren Katsina suna faɗowa Niger State ne, suna nan azubi a cikin daji.
Shi ma dai tsohon jami'in sojan ruwa a Najeriya wanda a yanzu haka kuma memba ne a majalisar dokokin jihar Niger, mai wakiltar yankin Muya Dr. Haruna Joseph Duza, ga abin da yake cewa game da sabbin shugabannin tsaron.
Wanda aka ce su huta sun yakan kokarinsu, amma kan ce in sun suta sai a ice ta dade sosai tana gayyatan dutse ne. So wayannan sun koma, wayanda suka shigo kuma na waye su sosai, kuma gaskiya sun tabbata cewa security ta dawo Nigeria gaba daya.
To ya kuke fama da wannan matsala a Niger din nan, musamman local government dinka?
Gaskiya da shi mai girma gwamnan Niger, shi Honorable Umar Bago, ya shigo a gaskiya ya kokari, ya maje can defense headquarters, aka taya shi da sojoji a yanzu yanda ina magana da kai, ana kokarin establishing forward operational base. Sojoji ma aika su yanzu gidaje ne yake bukata can wajajen kafin Koro da Aduna.
Amma ya mutanen ka ke shan wahalar nan, musamman yan watannin nan ko kuma shekarun nan da suka wuce?
To ai wala ba sai an fadi ma ba, abun to sai ne ba sai an fadi ba. In ka bar gidanka kana nan a wurin ba noma ba, ba komai ba, wai suka cakace ma aka yi ma abun nan ne su. Gaskiya wayan tana da
mai sharhi akan sha'anin tsaro da al'amuran yau da kullum a Najeriya. Alhaji Awaisu Giwa Kuta ya ce jihar Niger na cikin tashin hankali a yankunan karkara, a saboda haka kamata ya yi sabbin shugabannin tsaron su ɗauki mataki mai ƙarfi cikin hanzari akan ƴan ta'addan da suka mamaye yankunan.
Bannan mai gizo ke saka ba, abin da muke nema ba wai naɗa shugabanni tsaro su zauna a wuraren da aka naɗa su ba. Shugabannin da za a naɗa a rarraba su inda ya kamata su yi aiki, kamar inda muke fama da wahaloli a Niger, domin jihar Niger na ɗaya daga cikin wanda ta shiga wani hali na rashin tsaro. Jihar Niger na ɗaya daga cikin da ta shiga wani hali na talauci. Jihar Niger na ɗaya daga cikin wanda ta shiga wani hali na sakin jama'anta. Ba mu da saurayi, mutane an sassace mana mutane, akwai mutane sama da 10,000 wanda suke hannun ƴan ta'adda. Akwai kudaden da aka kwace wa mutanen Niger. Shi yasa nake faɗi kullun cewa abin da ya kamata a yi wa wasu a Borno ko a Yobe ko Adamawa ya kamata a yi wa Niger. A samu tsaro ma a zaunar da mutanen masu tsaron a nan Niger, sannan a ɗauki mataki a taimakawa jihar Niger, domin kuɗi na karewa, kuɗin gwamnati na karewa tsaro ne na ƙarya wanda kuma ba ta aiki.
To yanzu kana ganin idan su sabbin shugabannin nan, misali a ce wasu daga cikinsu su dawo Niger da zama, kana ganin shi zai magance abun?
Su dawo da aka ɗibi wasu aka kai su Borno bai maganin wasu abubuwa ba, aka kuma gina musu hedkwatoci da za su zauna. Ya kamata su ma su dawo Niger su zauna, ba wai su tsaya a Abuja a ba da report a takarda a jaridu cewa an yi kaza an yi kaza, da hali kuwa ba su je wurin da abin yake faruwa ba.
Shugaban majalisar dokokin jihar Niger Honorable Barrister Abdulmalik Sarkin Daji ya ce suna farin ciki da samun sabbin shugabannin tsaron, amma fa suna cike da fatar gani a ƙasa.
Fata na gare su, ina musu murna. Na biyu, ina kira gare su da su zama jajirtattu. Ba za mu yi saurin cewa mun yadda ba da su ko suna da ƙwazo sai idan kasana ta samu zaman lafiya. Domin duk wani duk sauyin da za a yi idan kasana ba za ta samu zaman lafiya ba, kaga ba zan yi gaugawan taya murna ga wanda nake kyautata son sai iya kawowa ba. Amma dai wannan sauyi da ya yi shi a lokacin da ya dace, domin wayancin da suka wuce sun yi iya kokarinsu, amma yau da gobe in mutum ya zauna a wuri na tsawon lokaci bai kawo wani salon da zai iya magance matsalan da ke gaban shi ba, to a kawo wata sabo basira don ta gudana ta. To wayannan sababbi da suka zo na tabbatar da za su zo da sababbin basirori da hikimomi da za su kawo ƙarshen wannan matsala da ya addabe mu. Mu kuma muna a shirye da mu ba su haɗin kai tare da ba su information da duk abin da ya dace wajen ganin cewa sun samu sauki wajen kawo ƙarshen wannan matsala.
So amma yanzu menene girman ita wannan matsala ta rashin tsaro musamman a jihar Katsina din nan?
Eh, to girman nan sai dai mu ce la hawla wala quwwata illa billah. Ni dai ya zama dole in gode ma mai girma gwamna idan yayi a gabana, ya kuma dauke ni mun je ziyara ga duka shugabannin sojojin wayancan da suka wuce. Kuma a cikin wayannan ɗan lokutan da suka wuce na tabbatar da mutane na sun ga sauyi akan abin da ya dace. Mun kirawo su karan kansu shugabannin tsaro na jiha, mun zauna da su mun tattauna, mun kuma gaggaya musu bayanan sirri da wasu wuraren da muke gani ya kamata su mai da hankali akai. Mai girma gwamna kuma ya tsaya tukuru wajen ganin cewa lallai an shawo kan wannan al'amarin. Daga lokacin da yazo zuwa yanzu ina tabbatar maka da babu wani abu da yasa gaba irin insecurity. To tsakanin dai kwana biyun nan uku da ya wuce akwai improvement da muka samu sosai sosai, wanda kuma mutanen mu suna kira suna yaba suna jin dadi. To amma idan mutane basu koma gidajensu ba, basu koma gonakinsu ba, to kaga mu hankalin mu ba kwance yake ba, hasiran da hakan ya samu. Don haka har a yanzu dai muna ƙara neman agaji da gudunmuwa da kuma jajircewa ne mai girma gwamna da su shugabannin tsaro na jiha su ƙara mai da hankali a tabbatar da zaman lafiya ga mutanen mu.
A yanzu dai yan jihar Niger, musamman manoma da ke zaune a yankunan karkara, na cike da fatar gani a ƙasa cikin hanzari ta yadda za su yi nomansu cikin kwanciyar hankali. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Madalla, a gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto na musamman. Yanzu kuma ga Haruna Mamman Bako da labarin wasanni.
Wasanni a takaice.
Soma da kofin kwallon kafa nahiyar Afirka na yan kasa da shekaru 23 da ke wakana zuwa ga kasar Morocco. Kasar jamhuriyar Niger ta samu shiga wannan kwambalar inda take a rukunin B da hada Egypt ko Misira, sai kasar Gabon da kasar Mali da ita jamhuriyar ta Niger. A wannan rukunin kasar Mali ce ke kan gaba a wasa daya tilo bayan da tawa Gabon gashin rogon mai mantuwa ci 3-1. Ta biyu jamhuriyar Niger da Misira da ke da maki 1-1 kowanne su, bayan sun yi kunnan doki a karawar su ta ranar Lahadi da ta gabata ba wanda ya ci kwallo raga. Sai kutal a rukunin na bi ita ce kasar Gabon da ta shaka 1-3 a hannun kasar Mali. Za a shafe zufa a koma aiki a wannan rukunin a ranar 1 ga watan Yuli idan Allahu ya kai mu. Kasar Gabon za ta buga da kasar Egypt, yayin da kasar Mali za ta buga da jamhuriyar Niger. Wobiyoyin da soka yi na daya da na biyu da ma na uku a wannan kwambalar ta kwallon kafa ta nahiyar Afirka ta yan kasa da shekaru 23 za su wakilci nahiyar Afirka a wasannin Olympic na shekara 2023 da za su wakana a birnin Paris na kasar Faransa. Har yanzu dai muna jamhuriyar ta Niger, inda ake gab da kammala wasannin kwallon kafa na rukunin aji na biyu ko league national, inda ake mako na 16 ko mako biyu kenan kamin a kammala kwambalar ta wannan shekarar ta bana. A rukunin A, Entente FC ta watalwa 2-1 sai Wambe ta yi 3-3 da AS Renaissance. Dangurmu tawa Abzen FC 3 da nema, sai Etoile Filan tawa AS Zam 1 da nema. A wannan rukunin na A na kwambalar League National ta jamhuriyar Niger ta kwallon kafa, ta farko ita ce Renaissance da maki 31, ta biyu Dangurmu ta tawa da maki 30, sai ta uku talwa da maki 26, ta hudu Antan ta doso da maki 23, sai ta biyar AS University mai maki 23, ta shida AS Zam da maki 20, ta bakwai Etoile Filan ta Zandar da maki 18, ta takwas Wambai ta Maradi da maki 16, ta tara Ni'ima ta Difa da maki 14, ta goma Abzin ta Agadez da maki 14. A rukunin B na kwambalar ta League National ta kwallon kafa ta jamhuriyar Niger ta wannan shekara,
dan kasawa ta wa avenir uku da nema sai ta gur ta wa SBK ta birnin kwanni hudu da nema burja ta yi biyu da biyu da zumunta athletic club lantarki ta yi shakashi banza da uku a hannun etoile rouge ta tallage nasara ta yi banza da banza da kandaji a wannan rukunin na b na league national na kwallon kafa na jamhuriyar niger na wannan shekara ta bana ta farko ita ce ta gur provincial club ta doso da maki 32 ta biyu zumunta athletic club da maki 29 ta uku dan kasawa ta maradi da maki 27 ta hudu etoile rouge ta tallage da maki 25 ta biyar lantarki fc da maki 24 ta shidda kandaji sport ta yamai da maki 21 ta bakwai nasara athletic club ta agades da maki 19 sai ta takwas burja ta maradi da maki 19 ta tara asbk ta birnin kunni da maki 13 ta goma avenir fc ta tilaberi da maki 10 ita ko hukumar kwallon kafa ta duniya fifa a yau talata ne ta bada sanarwar amincewa da wakanar kofin kwallon kafa na club a birnin jadda na saudi arabia daga ranar 12 zuwa 22 ga watan disamba na wannan shekara hukumar ta kwallon kafa ta duniya fifa ta dauki wannan matakin ne na wasannin club na duniya na kwallon kafa bayan ziyarar filayen wasanni a saudi arabia da ta ce ya gamsar da ita wannan karon na bana shine na karshe na kofin kwallon kafa na club na duniya da zai hada kungiyoyi guda 7 tun da karo na gaba zai wakana a shekara ta 2025 a kasar amurka kuma zai hada kungiyoyi 32 ne a karshe kusancewa shi ko dan kasar faransa Marcus Thuram da ke buga club din Mönchengladbach da kasar jamus a yau ne ya sauka a Milan a kasar italiya domin gudanar da bincike na asibiti da zumar rataba hannu da club din Inter Milan na kasar italiya Marcus Thuram ya kawo karshen kontraginsa da club dinsa na Mönchengladbach na jamus a karshen wannan wata na June na wannan shekara Haruna Mamman Bako na birnin kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Niger.
Bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara buncin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa
to madalla masaran mu da kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai a takaice
to a takaicen Amurka za ta yi shela a wannan makon kan irin matakan da za ta dauka don ladabtar da kungiyar sojojin hayar nan ta rasha mai suna Wagner a cewar mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka yau talata to amma saboda aika-aikar kungiyar a Afirka ne Amurka za ta dau matakan ba don tawayen da ta yi ma rasha ba wanda bai yi nasara ba Hukumar tsaron tayayyar Rasha FSB ta sanar yau talata cewa ta kawo ƙarshen binciken boren da Yevgeny Prigozhin ya jagoranci sojojin haya na kungiyarsa ta Wagner wajen yi. Yan sandan Turkiya sun ƙara ƙaimi a fatattakar mambobin kungiyar ƴan luwaɗi da maɗugo da dangoginsu LGBTQ tun bayan da suka kama gwamman mutane ranar Lahadi a wuraren da suka yi gangami a lardunan Istanbul da Izmir. Gwamnan Istanbul ya ce ƴan sanda sun danƙe mutane 113 da suka hallara a zagaye na 31 na tattakin ƴan LGBTQ ɗin a ranar Lahadi 25 ga wata. Majalisar Dinkin Duniya ta ce farar hulan Afghanistan sama da 1,000 aka kashe a tashe-tashen bama-bamai da sauran hare-hare tun bayan da kungiyar Taliban mai tsauraran ra'ayi ta fara mulki a kasar.
To masu tsaro da haka muka kawo ga ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu ko a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin. Da producer namu na yanzu Dadi Bulawe da kuma injiniyan mu na yau. Ni Hawwa Sharifu muku fatan alheri sai da safin ku.